Sashen Hausa na Radio Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai kayatarwa wanda kungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTB ta dauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirin mu na yau. Ubangiji yayi mana jagora. Amin.
Jama'a sauraron mu barkamu da wannan lokaci sannan mu kuma da sake saduwa da ku a wannan fili namu wanda muke nazari daga cikin maganar Ubangiji Allah mu ne Allah kikkiawa godiya domin wannan dama da kuma zarfi da ya sake ba mu na yin bincike a cikin maganar sa kuma ma sauraron mu mun nagode maku matuƙa domin na ba da gaskiya yanzu ma kuna nan kurkusa da akwatunan rediyon ku domin mu yi nazarin nan tare mu kuma sake koya daga cikin maganar Allah haka nan muna gode maku matuƙa domin muna ganin sakonninku muna kuma farin ciki da kiranku haka nan uwa uba muna jin dadi da taimakonku da yadda kuke ba mu goyen baya da dama daga cikin ku ma kukan kawo mana ziyara muna yi muku addu'a Allah ya albarkaci zumuncin mu ya kuma sa mana albarka tare mu ci gaba da wannan gagarumin aiki wanda shi da kansa ne ya danka mana yana kuke yi wa kanku ajiya a bankin sama bari shi Allah wanda ke cikin sama ya bude muku sakatun sama ya ci gaba da sa muku albarka mun gode matuƙa Ubangiji Allah ya albarkace ku to kamar yadda muka saba kafin mu yi addu'a mu shiga nazarin mu za mu karanto waɗansu daga cikin saƙonninku masu sauraron mu. Mr. Abbas Samson, Mr. Ali a Jos cikin jihar Plateau, ya ce gaskiya ni mai sauraron ku ne, kuma na gode da koyarwarku tana ƙarfafawa gare ni. To Mr. Abbas Samson a Mr. Ali muna godiya. Lalle magana Allah. Aba ƙarfafawa ce ga ƴaƴansa. Ubangiji Allah ya sa maka albarka. Sai kuma wani mai sauraron mu wanda sunansa ya yanke ya ce na saurare ku. Kuma na ji daɗin sauraron ku matuƙa. Domin lallai kuna ƙalubalanta mu daga cikin magana Allah. To kai ma wannan mai sauraro muna godiya da wannan saƙo naka. Sai kuma Mr. Adamu Ibrahim a Nasara Baptist Church Kanya Zauri kafir cikin jihar Katsina yace gaisuwa da fatan alheri ina gaishe ku a cikin sunan Yesu Almasihu to Mr. Adamu Ibrahim a Nasara Baptist Church Kanya Zauri muna godiya da sakonka kai ma amini radio Elwa ne ka gaida dukan ƴan ekklesia na Baptist Church Kanya Zauri Sai Mr. Awwal Shukau Karagwan Kuki number 1 Kano ya ce, masu sayar da kaya wurin taron mata maza matasa abin 150 sai su sayar da shi 200. Ko hakan ya yi? To, masu awwal shukau kargon kuki, na ba da gaskiya ka sani cewa idan ana taro na mata matasa ko zumuntan maza, waɗanda da suka zo sayar da kaya wurin nan, ƙungiya takan sa su su yi rijista, akwai kuɗaɗen da za su biya. Kai kuma ka sani cewa kasuwanci ana yin sa ne don samun riba. To, a ganina, ban ga abin damuwa ba idan an zo taro, su ma za su yi ƙoƙari ne su ga sun fito da kuɗin da suka kashe. Amma fa, wannan bayani duka ya danganta ne ga irin yadda shugabannin taro suka sauƙaƙa masu wajen yin rijista. In an yi rijista da sauƙi, kaga kayan za su yi sauƙi domin babu mai sanya ya asara. Don haka, ina fata za mu iya ganewa cewa lokuta da dama ba laifin masu sai da kayan ba ne, ya yi kuɗin rijista ne yawa, ko kuma kayan ma kansu sun tashi. Amma dai magana Allah ta ce, bari mu yi komai domin ɗaukakar sunan Ubangiji. Mun gode wa shi, Mr. Awwal Shukau Kargon Koki. Sai Mr. Francis Agyosh, CRCN Abinshi, Guma a cikin jihar Benue, ya ce, ni ne naku cikin Almasihu, ina kuma jin daɗin shirinku, Allah ya ba ku ikon yin aikinsa. To, Mr. Francis Agyosh, mun gode a can CRCN Abinshi cikin jihar Benue, mun gode kuma da wannan addu’a taka. Ƙarshe sai Mr. Isaac Katon a Kwamfam cikin jihar Plateau, ya sake turo mana ya ce, ni mai sauraron ku ne, kuma kada ku manta da ni baya yana damuna, ku kuma yi mani addu’a. To, Mr. Isaac Carlton, mun gode, Allah ya baka lafiya, ya kuma cire maka wannan ciwon baya, domin ka iya yin aikin damuna yanda ya kamata. Mun gode ƙwarai da gasken gaske. Gaisuwar rediyo Yalwa zuwa ga Rabran Matthew Ayuba Gandu a Ekuwa, unguwar Ɗanbinni Tsiga, muna godiya da sauraronmu da kuma saƙonni, Ubangiji ya sa albarka. Sai kuma Malam Basiru Magaji da kuma ƙanansa Malam Litin Magaji duka a Ekuwa gidan mai kafa Tsiga. Kuma masu sauraronmu ne, kuma muna jin daɗin yadda kuke sauraronmu. Ubangiji Allah ya sa muku albarka tare da iyali. Haka nan muna miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga Rabran Ayuba Dogo a Ekuwa sabon gida, muna godiya ƙwarai da yadda kake sauraronmu. Da kuma Rabran Isiya Tambayi a Ekuwa unguwar Ƙwara, dukanku muna gode maku. Ubangiji Allah ya ci gaba da sa maku albarkarsa. Ƙarshe muna gaida ritaya Rabran Jibrin Ayuba a Ekuwa unguwar Makau, mun gode matuƙa. Allah ya albarkace ka da iyali. Za mu yi addu’a. Mai tsarki mai gaskiya kake, Allah na sama mai iko, muna gode maka, domin godiyarmu ma ta kasa ayyukanka zuwa gare mu, bakunanmu sun kasa lissafta su. Girma da yabo, darajar tsarki su ci gaba da tabbata naka har abada. Mun gode maka, ya Ubangiji, domin kai ka kira mu muka zama ‘ya’yanka cikin Almasihu. Mun kuma gode maka domin aikin da ka ba mu na isar da saƙon maganarka. Ka taimake mu, ya Ubangiji, mu ma maganarka ta zama da tasiri cikin rayuwarmu, domin inganta al’amuranmu, domin kawo ɗaukaka ga sunanka. Ka sa masu sauraron mu albarka yayin da muke koyo tare. Ka kuma tuna da shi Mr. Isaac Katlon, wanda yana fama da ciwon baya, ya Ubangiji, ka ba shi lafiya. Ka albarka sauran masu sauraronmu, ya mai tsarki mai iko, duka yayin da muke koyo tare. Bari ka ci gaba da koya mana maganarka ta canza rayuwarmu, domin ɗaukaka sunanka. A cikin sunan Yesu Almasihu Mai Cetonmu, amin. To, masu sauraronmu, muna nan dai a cikin wahayin Yahaya. Idan ba ku manta ba, nazarinmu na baya mun ga yadda Ubangiji yake kwankwasawa a ƙofar zuciya ‘yan ikkilisiyan nan ta Laodikiya, ya ce, gashi, ina tsaye a bakin ƙofa ina kwankwasawa, kowa ya ji muryata ya buɗe ƙofa, sai in shiga wurinsa in ci abinci tare da shi, shi kuma tare da ni. Mun iya ganewa wannan kira da kuma kwankwasa ƙofa da Ubangijinmu Yesu Almasihu yake yana yi ne ga zuciyar kowanne mutum, yanzu dai yana a hannun dama na Allah, yana shirin dawowa. Ba mu san ko yaushe ne zai dawo ba, amma dai ni da kai yana kwankwasawa a birnin zuciyarmu. Mu karɓe shi kafin lokacin da za mu makara ya zo, ya zama Ubangijinmu da kuma mai cetonmu. Mu watsar da al’amuran duhu, mu shiga al’amuran haske na Allah, don mu dawwama mu kuma zama na Allah har abada. An ja kunnen wannan ikkilisiya, yana kwankwasawa a bakin ƙofa, wanda ya buɗe ƙofar zuciya kenan, Almasihu zai shiga ya kasance tare da shi. Sannan akwai alƙawarin da aka yi wa waɗanda suka ci nasara, izinin zama tare da Almasihu a kursiyin Almasihu na daraja, amma fa wannan sai ga waɗanda suka yi nasara, za su zauna a kursiyin Allah mai iko duka. Burin kowannen mai rai a duniya shi ne ya ga ya yi nasara da duniya. Nasararmu a cikin Almasihu ta zama a kursiyinsa har abada. Don haka ɗan uwa, bari ni da kai mu yi yaƙi domin ganin mun yi nasara da wannan duniya. To, idan ba mu manta ba, mun gama duba wasiƙun nan guda bakwai zuwa ga ikkilisiyin nan guda bakwai. Lokacin da muka rufe nazarinmu, mun ce waɗannan ikkilisiyu da jan kunne da kuma gargaɗi da tsautawar da duk aka yi masu, inda muka gani ya ce duk mai kunnen ji ya ji abin da Ruhu yake faɗawa ikkilisiyoyi, waɗannan ikkilisiyu ba su iya jimrewa sun kai ga nasara ba. A ƙarshe, yau ba su a doron wannan duniya. Wuraren da suke a da yanzu sai tarihi, da dama daga cikin ikkilisiyin nan an canza su zuwa waɗansu abubuwa daban-daban. Wasu sun zama museum, waɗansu kuma sun zama masallatai, domin masu bi ba su tsayawa Allah ba. Wannan ikkilisiyu suna a ƙasar Turkiya, wadda yau muka santa ƙasar Turkey. Mun sani tana ɗaya daga cikin manyan ƙasashen musulunci na duniya. Wannan ya faru domin jama’a ba su yarda da gargaɗin da Yesu ya yi masu ba, masifa kuma ta zo ta cinye su. Haka ko yau, idan ni da kai muka ƙi mu amsa gargaɗin Allah da kiran da yake yi mana, to lallai fa ga asara can tana jiranmu. Waɗannan ikkilisiyu mafi yawancinsu yanzu sai Kango. To, yau cikin nazarinmu za mu shiga ne Sura ta huɗu, kamar yadda muka gani a gabatarwa daga Sura ɗaya zuwa uku. Sura ta huɗu kuma tana gaya mana abubuwa ne da za su faru a sama, waɗanda aka nuna wa Yahaya, da kuma waɗanda za su shafi wannan duniya a ƙarshenta. To, yau cikin nazarinmu muna a Sura ta huɗu, aya ta ɗaya za mu karanta zuwa aya ta shida. Wahayin Yahaya Sura huɗu aya ɗaya zuwa shida. Magana Allah ta ce, bayan wannan na duba, sai ga wata ƙofa a buɗe a sama. Murya farko da na ji da mai kama da ƙaho ta ce mana, hawo nan, zan nuna maka abin da lallai ne ya afku bayan wannan. Nan da nan kuma Ruhu ya iza ni, sai ga wani kursiyi a girke a sama, da wani a zaune a kai. Na zaunen kuwa ya yi kama da yasfa da yakutu. Kewaye da kursiyin nan akwai wani bakan gizo mai kama da zumurudu. Kewaye da kursiyin nan akwai kuma waɗansu kursiyi 24, da dattawa 24 a zauna a kai, masu fararen tufafi da kuma kambun zinari a kansu. Sai walƙiya take fitowa daga kursiyin, da ƙararraki da kuma aradu. A gaban kursiyin kuma fitilu 7 suna ci, waɗanda suke ruhohin nan na Allah guda 7. A gaban kursiyin nan kuma akwai wani abu kaman bahar na glass, garau yake kaman ƙarau. Kewaye da kursiyin kuma, ta kowane gefensa da waɗansu rayayyun halittu guda 24 suna da idanu ta ko’ina gaba da baya. To, Ubangiji ya ƙara wa maganarsa albarka, amin. A cikin wannan nazari, za mu dubi ƙofa buɗe a cikin sama. Ƙofa buɗe a sama. A cikin wannan, in mun dubi aya ta 1 zuwa aya ta 3, za mu ga ƙofar sama a buɗe. Nan muka ga an ce, bayan wannan na duba, sai na ga wata ƙofa a buɗe a sama. Murya farko da na ji a da, mai kama da ƙaho ta ce mana, hawo nan, zan nuna maka abin da lallai ne ya afku bayan wannan. To, magana Allah ta nuna mana cewa bayan wannan, wato bayan abubuwan da Yahaya ya gani a Sura 1 da Sura ta 2 da kuma Sura ta 3, sa’an nan Yahaya ya ga wata ƙofa a buɗe har zuwa cikin sama, wato inda Allah yake zaune. Murya da ya ji kuwa ita ce wadda ta riga ya ji ta cin farko a cikin wannan wahayi, wato muryan nan ta Yesu Almasihu ɗan Allah. Dan Allah ya ce masa, Yahaya, ya hau sama. Ya kuwa hau a cikin ruhunsa. Ya wajabta Yahaya ya haura zuwa sama, domin za a nuna masa abubuwa iri-iri. Kuma waɗannan abubuwa suna da alaƙa ne da abubuwan da za su faru kafin ƙarshen duniya duka. Abu na fari, an yi magana akan abubuwan da za su faru a sama a gaban Allah. Abu na biyu, abubuwan da za su afku kuma a duniya. A aya ta 2, nan da nan kuwa Ruhu ya izani, sai na ga kursiyi a sama da wani a zaune a kai. A kan zancen, wato Ruhu ya izani, in ka koma Sura 1 aya ta 10 za ka gani, an kai Yahaya zuwa sama, an kai shi a gaban kursiyin Allah. Kursiyin kuma ya zama cibiyar wurin da ake yi wa Allah makaɗaici sujada a cikin sama. Kursiyi shi ne ƙwayar gaskiya da muhimmiyar kalma a cikin wannan surar. An yi zancen kursiyi sau 10. A wahayin duka, an yi zancen kursiyi har sau 37, tunda aka fara daga Sura 1 aya 4, aka kuma ƙarasa a Sura 22 aya 3. Zancen kursiyi yana nuna mana ikon Allah da kuma hukuncin Allah nan gaba. Hukuncin Allah yana tafe a kan dukan halitta, ko wadda ta mutu ko kuma wadda take raye. Allah zai kai kowace halitta zuwa ga hukunci. To, mun gane Allah da hukuncinsa na nan gaba suna tafe, kuma wanda yake a zaune a kan kursiyin nan da Yahaya ya gani shi ne Allah mai iko duka. Aya 3 ya ce, na zaune kuwa ya yi kama da yasfa da yakutu. Kewaye da kursiyin kuma akwai wani bakan gizo mai kama da zumurudu. Nan da har yanzu muna ganin abin da Yahaya ya gani ne a cikin sama. kursiyin da ya haya ya duba shi ne kwatancin dukan allantakar Allah. Waɗanda suka ga ɗaukaka sa kuwa sun kasa gaya mana yadda take, sai dai misalinta da kuma yadda za su iya furtawa domin tana da wuya furtawa. Dutsen Yasfa, wanda yake garau kamar ƙarau, bisa ga Sura ta 21 aya ta 11, mai ba da haske ne mai yawan gaske, kuma wannan dutse yana walƙiya saboda tsananin darajarsa. An ce dutsen nan yana da tamani mai ƙarfin gaske, yakutu kuwa jawur yake, shi ma da daraja ƙwarai, yana kuma walƙiya. Mun san bakan gizo, shi kuma yana kewaye da kursiyin Allah, ganinsa yana kama da zumurudu. Bakan gizo shi ne alama alƙawari wanda Allah ya yi tsakaninsa da duniya, har kuma da dukan masu rai. Idan muka tuna da farawa Sura 4 aya 11 zuwa 13, launin zamarudu kamar launin duniya kore ne. A nan duniya mu, muna ganin bakan gizo kamar rabin da'ira, amma a sama da'irar za ta zama cikakkiya ce, wato zai zagaye gaba ɗaya. Mun gane ana ƙoƙarin nuna mana daraja da abin da ya haya ya gani a can cikin sama. A aya ta 4, na ma an bayyana cewa kewaye da kursiyin kuwa akwai waɗansu kursiyai 24 da kuma dattawa 24 zaune a kan kursiyan masu fararen tufafi da kuma kambun zinari a kansu. Tunan dukan dattawan nan 24 suna saye da fararen tufafi da kuma kambun zinari a kansu. Tufafinsu su ne misalin adalcin Allah, kambun kuma yana nuna ladan aikin adalci. Dattawan nan ’yan adam ne, ba mala’iku ba ne, gama an ce suna da fararen tufafi, wato alama adalcin da Allah yake da shi suke saye da ita, wanda kuma shi ne abin da Allah yakan ba tsarkaka. Ɗanwa, ni da kai fa muna da adalcin Allah, saboda abin da Yesu Almasihu ya yi saye da fararen tufafi, muna a gaban kursiyin Ubangiji Allah. Me ya faru bayan wannan? Aya ta 5 ta ce, sai walƙiya ke fitowa daga kursiyin da ƙararraki kamar aradu. A gaban kursiyin kuma fitila 7 na ci, waɗanda suke ruhohin nan ne guda na Allah guda 7, walƙiya da aradu da muryoyi sun nuna mana iko da kuma ƙarfi da girman Allah. Allah kuma da girma yake, kuma ya cancanci a girmama shi. Allah yana da martaba ta fi gaban dukkan martaba. Allah yana da ɗaukaka ta fi gaban dukkan ɗaukaka. Zancen ruhohin nan 7 kuma, in mun koma Sura 1 aya 4 za mu tuna da su, da kuma Ishaya Sura 11 aya 1 zuwa 5, wato ruhohin Ubangiji, da ruhun hikima, ruhun ganewa, da ruhun ba da shawara, da ruhun iko, da ruhun sani, da kuma ruhun tsoron Ubangiji. Duka waɗannan suna nan a gaban kursiyin Allah a matsayin ruhohinsa guda 7. Bari mu sake tuna a kanmu: ruhun hikima, ruhun ganewa, ruhun shawara, ruhun iko, ruhun sani, da kuma ruhun tsoron Ubangiji. Ruhu mai tsarki zai bayyana cikakke a gaban kursiyin da kuma waɗannan halaye guda 7, domin shi ne kursiyi na Allah. A Sura ta 4 aya 6 kashin farko, anan aka ce mana a gaban kursiyin akwai wani abu kaman bahar na glass, garau yake, kaman ƙarau. Abin da ake nufi da bahar a gaban kursayin nan wanda ya zama kaman glass, shi ne kwatancin daraja tsarkin Allah, kwatancin daraja adalcin Allah. Kaman ƙarau kuma tana nufin wani irin glass ne ko madubi, wanda baya ɓoye komai, ana ganin komai tantarwai. Gashi mai tsarki garau-garau. Wannan glass yana da faɗi kaman bahar, wato kaman teku. Sai da madubin nan ya nuna haske da walƙiyoyi har ya fara, ya kuma ƙara haskensu da kuma ɗaukaka su. A gaban Allah babu abin da yake ɓoye, komai yana nan a sarari. Ɗanwa, wannan kursayi na glass mai kama ƙarau wanda ake ganin shi tantarwai na nuna mana cewa babu wani abu da yake ɓoye gaban Allah. Allah ya sani kuma zai kawo kowane abu ga hukunci. Don haka ɗanwana, me zai sa ni da kai mu ci gaba da yaudarar kanmu har ma muna ɓoyewa ‘yan uwanmu alhali? Allah ya sani, gara mu tuba kafin lokacin tonan tonaro ya zo, inda kuma ba mu da wata hujja. Aya shida kashi na biyu nan kuma ta ce, kewaye da kursayin kuma ta kowane gefensa da waɗansu rayayyun halitta guda huɗu masu idanu ta ko’ina, gaba da baya. Game da wannan za ka karanta Ezekiel Sura 1 aya 5 zuwa 14, Sura 10 aya 20 zuwa 22, da kuma Ishaya Sura 6 aya 2 da 3. Yahaya ya ga halittar nan, amma ya rasa sunan da zai sa masu. Halittar nan rayayyu ba mutane ba ne, suna da wata siffa daban, wato mala’iku ne su. Suna kuma tsakiyar kursayin Allah, Allah yana kan kursayinsa, su kuma suna kewaye da kursayinsa. Waɗannan abubuwa duka da sama ta buɗe ne Yahaya ya gani. Ɗanwa, bari ni da kai mu yi marmarin zuwa sama, mu watsar da kayan duniya wanda zai raba mu da Allah, mu kuma kasa zuwa wurinsa. Mun gode ma ya Ubangiji, domin mun ga sama ta buɗe da kuma daraja iri-iri a ciki. Ka sa hankalinmu ya koma ga sama ba wannan duniya ba, a cikin sunan Yesu Almasihu mai cetonmu. Amin. To, masauraranmu, za mu dakata a nan. Ku biyo mu shiri na gaba, za mu ɗora a inda muka tsaya. A madadin injiniyan Joseph Pompajok, ni Rabban Yahu Tsiga ke cewa Ubangiji Allah ya sa mu sake saduwa a wani shirin na gaba lafiya. Amin.
Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya: 0900-998-2827, 0800-625-3936.
A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne, wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki, wato TTB, ta gabatar muku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji, ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu’a, rubuto zuwa ga Radio Elwa, akwatin gidan waya 465-465, Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga ƙarfe 5 zuwa 5:30 na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.